الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو بيرغوة رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تجبود تريف حدود 30 دبير وانا رانا تيدي دي دبيو غوة مبقي نشكرا تجبو بيو دقو مشاهدو تميلا ديا zamu tashi a darasi na biyar kenan a cikin tafsirin da muke yi na alqur'ani mai girma a wannan a ramadan na wannan shekara a cikin suratul baraa suratul tauba zamu tashi insha Allah aya ta 19 zamu karanta tambayoyi kafin mu fara karatu tambaya ta farko yake cewa ya halarta mutum zai iya bawa mahaifiyarsa zakka eh mutum ba zai iya bawa mahaifiyarsa zakka ba saboda idan ta sifantu da sifar talauci shi kuma mawadaci ne da zai iya bada zakka to ita ma mawadaciya ce tunda wajibi ne a kansa ya kawar da talaucin ta wato ya biya mata bukatar ta na wato ya dauke mata bukatar ta ta talauci duk abin da take bukata na ci da sha da tufatarwa wajibi ne a kansa yayi to tunda wajibi ne a kansa yayi sifar talauci ta sauka daga kanta ta zamanto mawadaciya da wadatarsa dan haka ba zai bata zakka ba wannan shine hikimar da ba a ba mu iyaye zakka mahaifi da mahaifiya wanda ciyar da su yana lazimtar mutun yayin da suka zamanto mabukata da ya da matar mutun ta aure wanda ciyar da ita ya zamanto wajibi da ƴaƴan mutun wanda basu balaga ba wanda ciyar da su yana lazimtar sa su ma sun zama ba za su sun zamanto ba mabukata ba saboda wadatar sa amma sauran waɗannan daga cikin ƴan uwa duk mutun zai iya ciyar da su daga zakka wanda ciyar da su bai lizimce shi ba dan haka mutum ba zai ba mahaifiyarsa zakkar sa ba amma zai iya ba ma ƴan uwanta da waɗansu da duk wanda yake ciyar da su bai hau kansa ba sannan kamar yanda salolin nafila na rawatib ne bilba ba bilfa ba yanda salolin nafila na rawatib yazo na raka'a 12 a rana to kamar yadda yanzu muke a watan azumi wanda bayan sallar isha'i ake yin tarawih to duk wannan sallar tarawih sai mutum yayi raka'a 2 bayan sallar isha domin cikuwar raka'a 12 sa na rana wannan sunanin rawatib daban da at-tarawih waɗannan sunnoni rawatib guda 12 waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace su sune raka'a 4 kafin sallar azhar da raka'a 2 bayan sallar azhar da raka'a 2 bayan sallar magriba da raka'a 2 bayan sallar isha da raka'a 2 kafin sallar asuba sune raka'atay al-fajr wanda duk ya kiyaye su za a gina masa gida a cikin aljanna waɗannan sune sunanul rawatib sunna tarawih ba ta cikin sunanul rawatib dan haka babu laifi mutum bayan an yi sallar isha kafin ayi tarawih ya raka'a 2 a matsayin sunnar ratiba ko kuma bayan an yi sallar tarawih babu laifi ya rama wannan raka'a 2 ta ratiba sallar isha kamar yadda aka ruwaito Annabi sallallahu alaihi wasallam yana rama sunanul rawatib sallar da yake yi raka'a 2 kafin sallar azhar ta kubce masa sai ya rama ta bayan sallar al'asr haka dalika waɗansu sun ɗauki sallar raka'a 2 da Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan bude sallar dare da su wanda yake takaita su a rakataini hafifataini kamar yadda aka ruwaito yazo a hadisin Aisha yana bude sallar tahajjud din sa da rakataini hafifataini raka'a rako'i 2 masu gajejjeru waɗansu malamai sun ɗauki wannan a matsayin ratibar isha ce da ya bacci da ya kwanta bai riga ya sallace ta ba don haka babu laifi mutum ya sallaci ratiba ya sallaci raka'a 2 bayan sallar isha kafin ayi sallar tarawih kamar yadda kuma tarawih din ta zamanto tsantsar qiyamul layli ce ba daga cikin as-sunanur rawatib ba idan kuma bai yi ba to bai samu sunanur rawatib ba idan kuma yaso yayi niyyar cewa raka'a biyun farko da za a yi na sallar tarawih sune ratibar sallar isha shi ma babu laifi domin niyoyi suna shiga a cikin ayyuka zai iya niyyar raka'a rako'i biyun farko da yake yi na sallar tarawih a matsayin ratibar sallar isha ce sannan wannan yace yana neman fatawa yace naje asibiti ne likita ya rubuta min test inje diagnostic center da naje sai suka ce ana buƙatar mani da za a yi test kuma dole na daina saduwa da iyali na har tsawon kwana uku sannan a kawo musu wato maniyin kuma sun fi so a yi inzali a center din saboda ba a so ya yi minti 20 ba a kawo ba tambayata a nan ita ce zai iya ajiye azumi saboda wannan idan zan iya ajiyewa shin zan yi istimna'i ne in fitar ko zan kusanci iyali ne sai na yi inzali amma farashin lafiyar bata kwantar da ni ba to rashin lafiya ba wai sai idan dai rashin lafiya idan wato tana za ta iya halakar da gaba ko za ta iya haddasa wata cutar banda wannan cutar ko ta karu idan ba a nemi warakar ta ba wato a tsananinta da cutar ta ya karu in ba a nemi warakar ta ba to ita ce rashin lafiyar da take zamantowa larura take zamantowa uzuri na mutum ya ajiye azumi saboda haka ya kamata mutum ya duba sai ya tambayi su likitocin idan aka yi jinkirta wannan test da za a yi har zuwa bayan azumi ba zai haddasa wata cuta ba kuma ba zai sa wannan cuta ta daɗa ƙara tsanani ba a jikinsa idan akwai wannan dama to ya ayyana a gare shi ya tsare azuminsa kada ya karya azumi sai bayan sallah sannan sai ya je a yi masa wannan test din idan kuwa likita ya ce ba shi da wannan damar cewa idan ya yi jinkiri wannan zai iya ƙara tsananin cutar ko zai iya sanyawa ta haifar masa da wata cutar bayan wannan wanda take tare da shi to ya zamanto daga cikin ahlul a'azab masu uzuri sai ya ajiye azumi na wannan rana domin fitar da maniyi yana karya azumi don haka sai ya je a yi masa wannan test din domin yana da uzurin ajiye azumi sai ya ajiye azumi to ya sai bangare na biyu ta yaya za a fitar da maniyin daga jikinsa al-istimna mutum ya fitar da maniyi ta hanyar ko ya yi da hannunsa ko ta hanyar wani wanda yake ajnabi gare shi ya yi mu'alaja ya yi wani akwai dabarar da suke yi a asibiti wanda za su sanya a fitar da maniyi din bai halatta ba domin Allah maɗaukakin sarki ya ce wallazina hum lifurujihim hafizun muminai su ne waɗanda suke tsare farjinsu tsare farji shine tsare sha'awarsu ta farji sha'awar farji ko ita ce matukarta fitar maniyi saboda Allah ya ce suke tsare farjinsu illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum sai akan matayensu ko waɗanda hannayensu suke da iko akansu su ne kuyangu waɗanda suka halatta a gare su faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul adun wanda ya nemi wato zai kema wannan sha'awa koma bayan wannan wanda Allah ya ambata su ne mataye da kuyangu to waɗannan su ne al'adun wato masu wuce iyaka masu saba ma Allah da wuce iyakar Allah saboda haka idan mutum ya yi istimna'i da hannunsa ko da wata wasita ba wanda Allah ya faɗa ba a wannan aya ya zamanto daga cikin masu saban Allah masu wuce iyaka don haka idan har ya ayyana sai ya yi sai ya je da matarsa asibitin a likitocin su nuna masa yadda za ta yi masa har ta motsar da sha'awar tasa a fitar da maniyin a samu domin a yi wannan test din idan yana da mata kenan to idan ba shi da mata ba na'am idan ba shi da matafa. Allahu a'lam, wannan sai na wannan sai na yi bincike. Eh, ba na so na faɗa da ra'ayina, sai na yi bincike na ga fatoyin malamai. Amma na ga fatawansu akan irin wannan abin da suka ce kenan na istimna'i, cewa mutum yayi da wasu dan matarsa. To ya rage ga wanda yake ba shi da matar. Na ji wannan ya rubuto min wannan tambayar a cikin text. Yayi text, yayi min text. Kuma na amsa masa da wadansu tambayoyi, watakila bai gamsu ba shi yasa ya turo, bai amsa min da tambayoyin ba shi yasa ya turo ta wannan, watakila kuma ba shi bane, Allahu a'lam. To wannan dai shine bayani, tunda ya amsa yana da mata, kuma har an ce ya kaurace ma matarsa har kwana uku, saboda haka sai ya je asibitin da ita. Amma fa bayan ya samu wannan tafsili kamar yadda muka ambata, ya tambayi likita ya bashi bayani akan matsayin wannan rashin lafiyar, wanda yake fil ghalib a cikin irin wannan ba rashin lafiya ne na larurar take halarta wannan ba. Zai iya bari har bayan azumi domin a yi wannan. Yawanci suna neman wannan ne saboda mutum yin ana ganin kan cewar ko wato ya yi jinkiri wajen samun haihuwa, saboda haka ana so a gwada karfin maniyin nasa da makamancin irin waɗannan, saboda haka ba rashin lafiya ba ce wanda za a ce take bashi take sanya shi a cikin ahlul a'zar. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Aja'antum siqayatan haji wa imaratan masjidin haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna inda Allah wallahu la yahdi al-qawm al-zalim. Alladhina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم.
نعم. الله جل وعلا يتي أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الله يتي shin kun sanya shayar da alhazai da rayar da masallaci na mai alfarma shine masallacin harami, kuna sanya shi kamar aikin wanda yayi imani da Allah da ranar lahira, yayi jihadi domin daukaka kalmar Allah. La yasawuna inda Allah, su waɗannan ba daidai bane, masu waɗannan dangin ayyuka guda biyu ba daidai suke ba a wajen Allah. Wallahu la yahdi al-qawm adh-dhalimin, Allah baya shiryar mutane waɗanda suke azzalimai. Wato yayin da suka ce suke alfahari da cewar su ne suke shayar da alhazai, su ne suke kula da harami, ta yaya za a hada su da waɗanda suka ƙaurace ma addinin, suka kangare ma addinin iyaye da kakanni, suna ganin su ne suka fi akan mumine, su mushrikai. Sai Allah madaukakin sarki ya soko da wannan ayar. Waɗansu sun kawo an ruwaito hadisai da suke bayanin wannan sababi. Waɗansu hadisan suna nuna kan cewar muhawara ce ta faru tsakanin Sayyidina Abbas da Sayyidina Ali ibn Abi Talib ranar yakin Badr. Yayin da aka aibata su da cewar ba wani aiki da suke yi na kirki, sai suke alfahari da cewa to su da suke shayar da alhazai suke kula da ɗakin Allah fa. A wata riwayar kuma aka ce lokacin da aka aibar da aka nuna ma Abbas ibn Abdul Muttalib babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jinkirin sa ne yin hijira me yasa bai hijira zuwa Madina ba sai ce ga abin da yake yi na shayar da alhazai domin shayar da alhazai a wato sana'a ce wadda take a hannun Abbas ibn Abdul Muttalib zamu bayani akan waɗannan sana'o'i da Quraysh suka gaje su iyaye da kakanni wanda suke ce musu ma'athiru Quraysh wato abubuwa da suka gaje su daga iyaye da kakanni wanda shine ya ba su matsayi a cikin Larabawa daga ciki akwai as-siqaya wannan siqaya Abbas da yake yi sai ya hujja da ita akan rashin yin hijira yace taya za a yi na bar wannan aiki da nake shi ma aikin alkhairi ne ni hijira inna hijira na bar na fifita kenan kamar na bar wannan aiki na alkhairi da nake yi to shine sai aka saukar da wannan aya shi wato za ku sanya aikin imani da Allah da ranar lahira da jihadi kamar shayar da alhazai ai ba daidai ba suke ba a wajen Allah wannan kun ga yanda muka yi fassarar shine aj'altum siqayatal haji kun sanya shayar da alhazai da kula da ɗakin Allah kun ga waɗannan ayyuka ne sai aka ce kaman amana daidai da wanda ya yi imani wannan mai aiki ne to shi yasa sai muka kaddara kamar aikin wanda ya yi imani da Allah da ranar lahira tunda ana kamanta aiki ne kamata a kamanta shi da aiki in masu aikin ne sai a kamanta su da juna amma da aka ce la yastawuna indallah kaga ishara ne ga cewa masu aikin ake nufi to saboda haka sai a canza takdirin a ce aj'altum ahla siqayatil hajj wa ahla imaratil masjidil haram kaman amana kuna sanya ma'abuta shayar da alhazai da ma'abuta rayar da ɗakin Allah kamar waɗanda suka yi imani da Allah da ranar lahira wato ana kamanta masu aikin kenan muqarana ne tsakanin masu aikin dubiyun zai iya zuwa domin wani ya daga cikin fasahar alqur'ani da kuma abinda harshen larabci yakan yi ya shafa abinda an sani in kana so ka kamanta ayyukan sai ka ce za ku sanya aikin shayar da alhazai daidai da kuma kula da ɗakin Allah daidai yake da aikin imani da Allah da ranar lahira da jihadi ba daidai suke ba ko kuma ka ce za ku sanya masu shayar da alhazai da kula da ɗakin Allah daidai suke da masu imani da Allah da ranar lahira da jihadi ba daidai suke ba saboda haka duk fassarar guda biyun tana ciki aka kawo ta da ibara guda ɗaya wanda wani ya daga cikin wato mu'jizar alqur'ani da balagarsa Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan ayar don nuna don raji ga wannan wato abinda aka ruwaito na maganar Abbas cewar yana ganin abinda yake yi na shayar da alhazai aikin alkhairi ne da ba za a kamanta da baya sanya bashi har ya hijira ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi jihadi fi sabilillah sai Allah yayi raddi da saukar wannan ayar waɗansu kuma akwai hadisi kuma wanda yake yafi bayyana akan bayanin sababin saukar wannan aya shine hadisin da Imam Muslim ya ruwaito Ibn Hibban ma ya ruwaito shi daga Nu'man Ibn Bashir yace kuntu inda minbari rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi nafarin min ashabi na kasance ina zaune nan ga minbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wata jama'a ta sahabbansa fa qala rajulun minhum sai wani mutum daga cikin sahabbai yace ma ubali an la a'mala lillahi amalan ba'da al-islam illa an asqi al-hajj yace ni ban damu ba bayan shiga musulunci ne wani aiki in banda aikin shayar da alhazai wa qala akhar wani kuma yace bal imaratul masjid al-haram ni kuwa a wajena rayar da ɗakin Allah ne alfarma wa qala akhar wani kuma yace bal jihadun fi sabilillahi khairum mimma qultum jihadi domin ɗaukar kalmar Allah duk yafi alkhairi daga abin da kuka faɗa fa zajarahum umar sai ya musu tsawa wa qala yace la tarfa'u aswatakum inda minbari rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kada ku ɗaukaka muryarku a gaban minbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadhalika yawmul jumaa wannan ranar juma'a ne walakin idza sulliyatil jumaa walakin idza sallaitul jumaa amma idan ne sallar jumaa dakhaltu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa astaftihi fi ma ikhtalaftum fi sai in je in shiga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ne nemi fatawarsa akan abin da kuke sabani akai fa anzalallahu aj'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram har zuwa karshen wannan aya saboda haka sai Allah shi da kansa ya jibinci ba da fatawar kaga kenan a cikin su wanda yace jihadi fi sabilillah shine yafi wannan shine ya dace da abin da Allah madaukakin sarki yace wato babu abin da yake kama ba wato shayar da alhazai kyakkyawan aiki ne domin amfanin sa yana ta'adda domin dukkan wani aiki da yake ketare kai kai zuwa ga wani ladan sa yana da yawa kaga wannan shayar da alhaji ladan sa yana kaiwa ga wani haka dalika kula da dakin Allah shi ma aiki ne mai aiki ne na alkhairi kamar yanda ya gabata a cikin ayar da ta gabata innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir Allah ya yabi waɗanda suke raye da ɗakin Allah ya sifanta su da wannan sifa da kan cewa su ne ake ƙauna za su zamanto shiryayyu to amma a cikin ayyukan alkhairi waɗansu sun fi waɗansu sai Allah ya ce ba su daidai da aikin wanda yake imani da Allah da ranar lahira da jihadi domin ɗaukar kalmar Allah ba ya zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ra'asul amri al-islam kan al'amarin shine musulunci sallamawa ga Allah da ranar lahira ya kuma ya sifanta jihadi da cewa shine dirwatu sanamihi shine kozan shine tozan a wato addinin musulunci an san karshen raƙumi saman tozan sa shine karshen mafi tsawo a kan raƙumi to jihadi shine wannan wato shine mafi daukakar ayyuka a cikin addinin musulunci domin shine wanda ba'a wanda kowane aiki in aka tashi kamantawa ana sanya jihadi a mafi kolinsa kaga da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci cewa babu aikin da Allah ya fi so irin aiki da aka yi a cikin ashru dhul hijja kwana goma farko na dhul hijja sai yace sai dai kawai mutumin da ya fita jihadi fi sabilillah da dukiyarsa da ransa bai dawo da komai ba yace wannan shine kadai yafi kaga ya nuna cewa duk aikin da Allah ya fi so koma bayan kenan jihadi yake a tafarkin Allah shi yasa sai Allah ya ce la yastawuna inda Allah ba daidai suke ba a wajen Allah Allah baya shiryar mutane azzalimai an sifanta su da cewa mutane azzalimai a wannan ayar da an sifanta su da sifar zalunci saboda waɗanda suke alfahari da ayyukan nan da suka gada na jahiliya har suke mayar da su illa akan rashin imani waɗannan ku sun zalunci kawukansu domin sun sanya abu ba a mahallinsa ba zalunci shine ka sanya abu ba a mahallinsa ba ta yaya za a yi ka sanya aikin da kake ganin kana yin sa ne dan ka fahimci hikimarsa kuma iyayenka ne suka kagaje shi a hannun iyayenka ka fifita shi akan abin da Allah shi ya zaba shine imani da Allah domin duk wani aiki hatta wannan shayar da alhazan idan babu imani ba sai amfanuwa masu yi ba وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا الله yace aikin da suka aikata sai Allah ya sanya shi haba'an manthura ura wadda take abar yadawa wato abar shekewa dan haka babu kamar imani to yayin da suka ki imani kuma suke ganin abinda suke akai na ayyuka shine yafi aikin masu imani sai suka zamanto azzalimai sai Allah yace Allah baya shiryar azzalimai wato Allah ba zai sanya su su gane kuskuren su ba har su dawo zuwa ga daidai yayin da mutum ya zamanto mai irin wannan sifa ne yana alfahari da abin da yake tare da shi to wannan zai hana shi ya karbi imani kun ga shi yasa Allah madaukakin sarki ya sifanta waɗanda suka karyata annabawa da cewa yayin da annabawa suka zo musu farihu bima indahum min al-ilm sai suka yi alfahari da abin da yake tare da su na ilimi suka kasa gane cewa abin da annabawa suka zo da shi wani abu ne daban wanda ba za a taɓa kamanta shi da abin da yake wajen su ba to yayin da mutum aka yi masa hijabi bai gane cewa abin da ya zo daga wajen annabawa wani abu ne wanda yake gagaraba ga mutum yake nema ya kwatanta shi da abin da shi yake tare da shi kamar waɗannan sun nemi su kwatanta ayyukan da annabawa suka zo da shi da ayyukan da suke tare da su to sai wannan ya zamanto musu hijabi da zai hana su shiriya ya zuwa ga tafarkin daidai to kamar yadda muka ambata as-siqaya tana ɗaya daga cikin ayyukan da larabawan Quraysh suka gada daga iyayensu ayyukan suna da yawa akwai as-siqaya shayar da alhazai shine asalinsa wato tabki ne aka yi tun lokacin Qusay aka yi wannan tabki kakan Banu Hashim kenan aka yi tafkin kusa yana an ce wani malaman tarihi malaman sira wanda suka riske shi sun ce sun riski wannan tafki har lokacin da aka rubuta sira annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce yana kudu da rijiyar zamzam yanzu an rushe inda wajen rijiyar zamzam din yake da an yi alama a cewa yayin da ake dawafi za ka ga wajen da aka yi an ce a nan ne daidai rijiyar zamzam to sai mutane sai su je su ce wai anan za su yi nafila kamar akwai wata falala anan ana dawa wajen dawafi fa amma mutane an yi musu shi aka ga waɗansu zo sun yi shinge wai sai an yi nafila anan ba inda aka ce a yi nafila a wajen to su kansu hukumar Saudiya sai suka shafe wajen suka babu wannan alama to daidai wannan kudu da wannan anan tafkin anan wato siqaya as-siqaya asalin ma'anarta wajen sha nan ne wajen da Abbas yake ba mutane ruwa suke sha to waye ya ci gadan wannan nauyin da a hannun Qusay yake lokacin da yayin Qusay da Qusay ya mutu sai babban ɗansa Abdudar sai ya ce shine duk zai yi babakire akan duk ayyukan da Qusay yake yi na as-siqaya wal hijaba wal rifada wan najwa dukkan waɗannan ayyuka ne waɗanda suke Qusay yake yi sai shi Abdudar ya ce shine zai yi sai har ya zama ya so ya zama to yaki sai suka raba tsakaninsu aka ba mu Abdumanaf shine mai shayarwa aka ba mu Abdudar shine mai darun nadwa aka ba mu Abdudar shine mai darun nadwa aka ba mu ga su biyar ne zan gaya mana wannan a cikin wannan littafsirin wannan Ibn Ashur ya kawo su guda biyar daga cikin ayyukan da shi Qusay wanda yake shine yake tare da su tare da sauran ayyukan da Quraysh suka gada shayarwar shine ya koma ga Banu Abdumanaf a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam take a hannun Abbas akwai kuma al-hijaba shine kula da ɗakin Allah wanda mukullin yake a hannunsu wannan yana wajen Banu Shayba shine kuma a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a hannun Uthman ibn Talha daga Banu Abdudar wanda har yanzu mukullin Ka'aba a hannunsu yake to sannan kuma akwai al-mashura wanda shine a hannun Banu Abdul Uzza ibn Qusay Banu Asad ibn Abdul Uzza gidansu Sayyidina Zubair kenan Zubair ibn al-Awwam al-Asadi a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana hannun Zaid ibn Zam'a sune wanda suke da darun nadwa idan za a yi shawara sune za su je su zauna a soran gidansu ake kulla dukkan abin da za a kulla darun nadwa wato sune masu kula da harkar shawara ta Quraysh sannan akwai ar-rifada ar-rifada tana daga cikin abin da suke a hannun Qusay shi ma ar-rifada asusu ne ake yi da ake tara kuɗi wanda da shi ake sayan wato raƙuma da za a soke a dafa abinci alhaji su ci yanda in alhaji ya zo ko da ba shi da guziri idan ya zo makka yana da abin da zai ci ar-rifada shi kuma wannan yana hannun Banu Nawfal ibn Abdumanaf su ma je daga cikin gidan Abdumanaf ne amma yana hannun Banu Nawfal ibn Abdumanaf to waɗannan duk su ne a hannun Qusay a hannun zuriyar Qusay akwai sauran waɗanda suke kuma ba a hannun zuriyar Qusay ba shi ma daga cikin ayyukan jahiliya ne daga ciki akwai diya waɗanda suke su ne suke kula da diya yayin da wani bakuraishe ya kashe mutum diya ta hau kansa ba zai iya biya ba to wanda shi ne zai yi kokari ya haɗa kuɗin diyar da za a biya kun san diya ba kuɗi ne kaɗan ba raƙuma ɗari ko a wannan lokacin ba kuɗi ne kaɗan ba saboda haka sai an yi taron dangi to wanda yake ɗaukan nauyin yin wannan su ne masu kula da diya wal hamalat to wannan yana hannun Banu Taim ibn Murra ibn Ka'ab su ne gidan Sayyidina Abu Bakar wanda yayin zuwan musulunci wanda yake abin a hannunsa yake shine Sayyidina Abu Bakar kula da diya akwai as-sifara wato wanda yake shine ambasada shine wakilin Quraysh wanda za a tura shi idan Quraysh za ta kulla wani abu tare da kabila ko kullin alkawari ko warware alkawari shi ake turawa ambasada kamar yadda ake ambasada da yanzu jakada to jakadan quraish wannan nauyin yana hannun gidansu sayyidina umar banu ali ibn ka'ab ibn lu'ay wanda farkon musulunci yana hannun sayyidina umar sannan daga ciki akwai kuma al-hukuma shine wanda zasu hukunci akan dukiyar da ake kawowa ta iyayen wato dukiyar da ake kawowa neman kusanci ga gumaka shi ma wannan yana daga cikin wani aiki nasu to duk waɗannan ayyuka malamai sun kirga malaman tarihi suka kirga suka ma wajen guda goma annabi sallallahu alaihi wasallam yace kullu ma'thuratin min ma'athiril jahiliya fahuwa tahta qadamayya hataini dukkan wani aiki da ake alfahari da shi daga cikin ayyukan jahiliya na sanya su karkashin kafata waɗannan kafofi na guda biyu illa siqayatul haji wa sadanatul baiti sai guda biyu kawai shayar da alhazai da kula da ɗakin Allah Ka'aba saboda haka zai ya kawo ƙarshen su yace babu sauran wannan domin yana daga cikin ayyukan jahiliya da Quraysh take alfahari da shi sai aikin da yake akwai amfani ga al'umma shine shayar da alhazai wannan aiki ne wanda yake maqulul ma'ana maslahatsa a bayyana take saboda haka ya kyale ta ga Abbas shi yasa ma har lokacin aikin haji yayi musu uzuri yace su hada aikin haji ai su hada jifa wato kada su jifa ranar 11 da ranar 12 ai kada su jifa ranar babban sallah da ranar 11 ranar 12 sai su hada jifan gabaki ɗaya su kun ga jifa kullun wajibi ne idan mutum ya bashi ya bar wajibi daga cikin ayyukan aikin haji sai aka yi musu ruksa har ya wuce suna ɗiban ruwan zamzam suna kaiwa makka domin mutane su sha ai suna ɗiban ruwan zamzam daga makka su kai mina domin alhazai su sha annabi sallallahu alaihi wasallam yace da ba dan kada mutane su galaba akan ku ba akan wannan aiki naku na alfahari da na shiga ni ma na yi da ku domin ni ma banu hashim ne to amma idan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kowanne musulmi sai ya ce sai yayi waye zai kale ya ga falalar da ke cikin aikin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a ce sai bahashimi ne kawai zai yi kowa sai ya ce shi ma sai yayi to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu wato abinda zai sa musu kaini a cikin aikin da suke yace da ba dan kar mutane su rinjaye akan ku ba su kwace aikin su zamanto shi gege sun zo sun kwace aikin sun hana ku yi da na shiga ni ma na yi tare da ku to ya bar wannan sai kuma kula da dakin Allah mukullin Ka'aba domin sayyidina Abbas ya nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi mukullin Ka'aba ya hada masa tsakanin as-siqaya was-sidana ya hada masa tsakanin shayar da alhazai da kuma kula da dakin Allah ana ce mata sidana ana ce mata hijaba wato kula shine abawa mutum mukullin dakin Allah mukullin Ka'aba wanda har yanzu waɗanda suke so su shiga dakin Ka'aba domin wanke Ka'aba idan ba su samu ta fuskar gwamnati ba idan suka je suna da kyakkyawar alaka da gidansu Uthman bin Talha yana nan gidansa yana nan a hanyar Makka in suka je zai iya tashi alis in ya rubuta ka a cikin rijista za ka shiga mun yi ta safa da Marwa da ni da wani abokina cikin shugabannin kasar nan muka yi ta safa da Marwa mu je dan a samu a rubuta sunan na a gani dan a samu a je a yi wankin Ka'aba din ba mu same shi ba har yanzu to annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale wannan da Abbas ya ce a bashi mukullin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bashi ba sai ya danka shi a hannun Uthman bin Talha yana karanta ayan nan inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha Allah yana umarta ku ku cika amana ga ma'abutanta wato wannan aiki ne wanda yake nasa kuma amana ce wacce take a hannunsa kada a kwace a mayar masa amanarsa to shine kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan sanarwa a lokacin fathu Makka yace dukkan ayyukan jahiliya dukkan aikin da ake jahiliya suke alfahari Quraysh su take alfahari da shi ya rusa su sai waɗannan guda biyu as-siqaya was-sidanatul bait to wanda ya nuna kan cewar waɗannan ayyuka ne nagari gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale su amma ba su kai matsayin jihadi ba sai Allah ya ce alladhina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah waɗanda suka yi imani kuma suka yi hijira kuma suka yi jihadi domin ɗaukaka addinin Allah da dukiyoyin su da ya'a da kawukan su sune suka fi girman daraja a wajen Allah sune suka fi girman daraja wanda suka hada waɗannan ayyuka imani da hijira da jihadi su suka fi girman daraja a wajen Allah wa ulaika humul faizun waɗannan sune masu babban rabo wato su ba wasun su ba sune masu rabauta da aikin da yake shine yafi alkhairi a wajen Allah alfauz shine mutun ya samu abin da yake nema kowa abin da yake nema abinda zai tabbatar masa da rabo wanda yake na jinjindin babu wato a dana sani babu asara babu azaba bayan sa to wanda suka samu wannan cikakken rabo sune wanda suka sifantu da wannan sifa shi yasa aka kawo shi da uslubil qasr wato sune alfaizuna ba wasu su ba wanda suke da awarcewar sune masu shayar da alhazai sune masu kula da dakin Allah da sauransu sannan Allah ya ambata menene wannan girman darajar tasu kuma menene wannan alfauzu din nasu yace yubashshiruhum rabbuhum ubangijin su yana musu bishara bi rahmatin minhu da wata rahama mai girma daga gare shi wa ridwanin da yarda wanda take can musamman daga gare shi wa jannatin da aljannatai lahum fiha na'imun muqim su a cikinta suna da jin dadi wanda yake madawwami baya gushewa domin shine almuqim khalidina fiha abada su masu dawwama ne a cikinta har abada inna allaha indahu ajrun azim lalle Allah a wajensa akwai lada mai girma Allah yace yana musu bishara bai ce yubashshiruhumullahu ba Allah yana musu bishara dan kar a ji Allah can nesa yake sai yace yubashshiruhum rabbuhum ubangijin su dan ya nuna kusancin sa da kulansa da kulawarsa da su ba wani ne yake yin bisharar ba ubangijin su mahaliccin su mai kula da al'amarin su shine yake musu wannan bishara saboda haka bisharar mu'minai daga Allah take Allah ne mai yi musu bishara saboda haka musulmi mu karbi bishara Allah yayi mana bishara yayi mana abin da zai faranta mana rai ba bishara wadda take ta wahami ba wadda ake cewa an yi wadda ake ta rudin mutane wanda ƴan mission suke rudin mutane da bishara bishara ta hakika ita ce wannan bishara wadda yake ta aiki ba bishara ta wahami ba kai ta yin sako amma a ce an maka bishara ai bishara ga wanda yake hakikatan ya san cewa ya cancanci ya samu wannan bishara mai aiki domin samun alkhairi a ce masa an maka bishara to wannan sai ya sa shi ya imani da kan cewa aikin sa bai tafi banza ba amma mutum yana sharholiyarsa mutum yana dukkan sako sannan kuma yace an yi masa bishara wannan ya daga cikin wato a yaudara da ake wa mutane ake cin dukiyar su ba da gaskiya ba kamar yadda ake madewa daga cikin waɗanda ake rudin su da addinin ƙarya da kuma hanyoyin ƴan bid'a wanda za a nuna mutum kan cewar ai an maka ji abin da kai shikenan tunda ka samu bishara shikenan ka sha bishara din nan tana tabbata ne ga ma'abuta aiki na tukuru ka duba irin wannan aiki imani da hijira mutum ya kaurace ma inda yake da inda dukiyarsa take da mahaifarsa da sauransu ya tafi inda ba a san shi ba saboda Allah kawai saboda ya tsira da addinin sa ya tsira da martabar addinin Allah sannan yayi jihadi waɗanda suka hana addinin Allah ya tabbata a bayan ƙasa ya yake su da dukiyarsa da kansa wanda yake ran mutum shine yafi komai domin shine dalilin wanzuwarka yayin da ya zama toran ya tafi shikenan ka kare rayuwar ta kare shine jari hujjanka ga baki ɗaya rayuwarka to a ce ka bayar da shi saboda Allah akwai sadaukar da rai da tafi wannan babu to shi yasa su suka wayannan su suka cancanci a yi musu bishara shi yasa kuma sai Allah ya ce ubangijin su yana musu bishara da rahama mai girma daga gare shi wannan rahamar mai girma bai ambata ta ba mecece wannan rahamar amma rahamar ita ce rahamar da Allah madaukakin sarki ya tanada da yake jin kan bayi da ita ranar lahira wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta ta da cewar Allah ya raba rahamar sa kashi 100 kashi 1 ita ce rahamar da ya saukar anan wanda da ita yake azurta bayi duk abin da ka gani na arziki da duk abin da ka gani na ihsani a bayan kasa sawawun ihsanin da Allah ne yake ma bayinsa mubasharatan ko kuma ihsani ne tsakanin bayi kamar irin tausayi da soyayya da ke tsakanin iyaye da ƴaƴa tsakanin mata da miji wannan duk yana daga cikin jinsin rahama guda ɗaya ne to guda 99 Allah ya jinkirta ta sai ranar lahira wanda zai ba mu mu'minai ita to kaga ko ba za ka taba kamanta ta ba da abin da ke cikin wannan duniya to shi yasa Allah ya kawo ta da nakira domin ta nuna ta'zimi girmamawa wata rahama ce mai girma da kuma ridwan yarda wanda ita wannan yardar kari ce akan rahamar Allah ta ranar alkiyama, wanda da wannan rahamar Allah zai tsirar da muminai daga tashin hankalin tashin alkiyama, da zafin ranar ranar tashin alkiyama, da tsoro da razani na ranar alkiyama, da sauran abubuwa na ban tsoron ranar alkiyama, duk yana daga cikin wannan rahama da shiga aljanna. To sannan da ita kuma aljanna, to sannan kuma ridwan, yarda, wanda wannan abu ne daban wanda yafi aljannan ma. Domin rana kamar yadda ya zo a hadisin Abu Sa'id al-Khudri, Allah zai ce ma a ƴan aljanna, ya ahlal aljanna, sai su ce labbaika rabbana wa sa'adai, amsawarka ya Allah da arzikinka. Sai ya ce araditum, kun yadda, kun amince? Sai su ce wa malana la narda wa qad a'taytana ma lam tu'ti ahadan min khalqik, me ke gare mu da ba za mu yarda ba Allah, ka ba mu abin da baka ba mu wani daga cikin halittarka ba? Sun ga aljanna, domin yan aljanna suna cikin aljanna za su ga kuma wuta, su ga da inda za su shiga, saboda haka sai su ga kimar aljanna sosai. Sai ya ce babu wani abu daban da kuke nema? Ta ce me za mu nema kuma bayan wannan? Sai ya ce to akwai wani abun daban. Suka ce, sai su ce menene wannan ya Allah? Inni qad radaitu ankum ridaan la askhatu alaykum ba'dahu abada, ni na yarda da ku, yardar da ba zan yi fushi da ku ba har abada. To wannan yardar hatta fi jin daɗin aljanna, wannan daban ne fa da ganin Allah. Wannan yana daga cikin ƙari da ake ma ƴan aljanna, shine ridwan, yardar Allah, jin cewar, wato wannan jin cewar Allah ya yarda da su, wannan yafi aljannar daɗi, yafi aljannar daɗi. Shi yasa kun ga daɗin da ke cikin ibada, daɗin da ke cikin tasbihi, sarkake Allah da ganin da jin girman Allah a cikin zuci, saboda yana daɗi ne da zuciya take ji da yafi daɗin abinci. Shi yasa Allah bai haramta mu ƴan aljanna tasbihi ba. ƴan aljanna su ma suna tasbihi safe da yamma da godiya ga Allah. Da'awahum fiha subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam, addu'ar su a cikin aljanna subhanaka allahumma, tsarki ya tabbata a gare ka ya Allah. Wannan tasbihin ba haramta musu ba, saboda daɗin da ke ciki nasa. To haka zalika sanin cewar wannan fatar da Allah zai musu cewa Allah ya yarda da su. To don haka ko wannan ya cancanta a yi bishara da shi, domin ga duk wanda yake ya san Allah, wato zai san kimar yardar Allah, cewar Allah ya yarda da kai, ba zai taɓa fushi da kai ba, ba abin da ya kai wannan daɗi a cikin zuciyar mumini. Sannan Allah ya ce suna da an-na'im, an-na'im shi ne at-taladdu, jin daɗi. Duk abin da kake sani na jin daɗi Allah ya ba su, kuma wanda yake muqim, ai ma'abucin wanzuwa wanda baya gushewa. Sannan za su da, sannan ba zai, bayan baya gushewa kuma za su dawwama a ciki har abada, ma'ana babu karewa, babu mutuwa a ciki, babu wahala. Sannan kuma Allah madaukakin sarki ya kara ayar da cewa inna Allaha indahu ajrun azim, lalle Allah a wajen salada mai girma yake. Ma'ana irin wannan abun ba mai iyawa sai Allah, to lada mai girma sai Allah. In kana so ka san cewar inna Allaha indahu ajrun azim, ka duba halittar Allah a duniya, ka duba halittar Allah a duniya. Idan ka ga mutum da Allah ya bashi kyau, ko mace da Allah ya bata kyau, ka gani ka ga ce wani aikin sai Allah. To yayin da Allah ya so zai hada maka waɗanda suke kyan yafi wannan kyan sau miliyan a aljanna, ka san inna Allaha indahu ajrun azim. To haka daɗi, yayin da ka ji daɗin wani abun daɗi, ka ce wani halittar daɗin sai Allah. To wannan in ka tuno yanda Allah zai tanadan maka aljanna, sai ka ce inna Allaha indahu ajrun azim. To da haka Allah madaukakin sarki ya, to kun ga wannan ya cancanta a yi bishara da shi. Allah ya sanya mu a cikin ahlul bishara.
Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك
الذين آمنوا يا كو وداند سكاي ايماني لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء kada ku riki iyayenku da ƴan uwanku awliya majibinta wadanda suke kuke san su kuke taimakon su hatta akan mu'minai akan kuma sha'ani imani in istahabbul kufra ala al-iman idan dai sun so kafirci sun fifita shi akan imani wa man yatawallahum minkum wanda duk yajibince su daga cikin ku fa ulaika humu zalimun to waɗannan su ne hakikanin azzalimai. Allah madaukakin sarki a cikin wannan ayar ya kira mu da sunan imani domin abinda za a ambata a cikin wannan ayar yana daga cikin muqtadayatil iman abinda imani yake hukuntawa. Wannan shine kamar yadda malaman tafsiri suka ce duk ayar da kaga Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku wanda suka yi imani wato abinda zai zo na umarni yana nuna kan cewa idan imaninku na gaskiya ne lallai ku yi aiki da wannan idan ba ku yi aiki da shi ba wannan yana nuna kan cewa imaninku ba cikakken imani bane. Abinda wannan aya Allah ya ambata ya kira mu da imani kan mu yi shi wannan aya ta nan har ranar alkiyama shine tabbatar yankewar alaka ta nasaba ta kusanci idan imani ya shiga tsakani wato kada yayin da Allah madaukakin sarki ya saukar da bara'a akwai daga cikin musulmi waɗanda suke suna da ƴan uwa waɗanda da su kafirai ne to yanzu an ce ga baki ɗaya an raba gari saboda haka dole idan sun zaɓi su zamanto cikin kafirai ba zamanto cikin muminai ba dole imani yanzu ya raba saboda haka kada musulmi su ɗauke su makusanta da har za su rinka kai musu asirin musulmi suna fifita su akan ƴan uwansu musulmi akan ƴan uwansu muminai ko da kuwa a cikin kusancin sun zamanto kusancin iyaye ne ko kusancin ƴan uwa. Wannan ayar ita ce take wajabta wato alwala'u wal bara'u kayi muwalati kajibinci wanda yake mumini dan uwan kajibinci Allah da manzansa da muminai Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam da muminai kuma kai bara'a daga waɗanda suka kafirce ma Allah da manzansa suke yakar muminai suke yakar addinin muminai. Abinda ake nufi da wato muwalati shine soyayya da taimakon juna da aminci wato musulmi kada ku jibinci kafirai kada ku jibinci iyayenku idan suna kan kafirci kuma sun zaɓi su taimaka ma kafirci akan musulunci to ku kada ku zaɓe su kada ku jibince su da aminci da soyayya da taimakon juna. Wannan ayar haka Allah ya tarbiyantar da sahabbai lokacin yaƙin Uhud mahaifin Sayyidina Abubakar ya fito yaƙi in ya ga Sayyidina Abubakar sai ya kauce masa Sayyidina Abubakar ya ce da yake gaya masa bayan ya musulunta ya ce ni ku da na ganka da na kashe ka. Sa'ad ibn Abi Waqqas mahaifiyarsa ya kasance mai tsananin biyayya a gare ta ta ce masa ba za ta ci abinci ba za ta sha ba sai ya bar musulunci ya dawo cikin addinin iyaye da kakanni ya ce in ya so mutane su aibata shi da cewa shi ne ya kashe uwarsa ya je ya same ta ya ce ya mahaifiyata kin san dai kin san matsayina wajen nagarta da kyautata miki ya babata ya ce to da Allah zai baki rai 100 a rinka zare su ɗaya bayan ɗaya kan na bar addini na in dawo addinin shirka bayan Allah ya shirye ni, wallahi sai dai azarar ran nan naki guda ɗari. Saboda haka idan ma zaki dawo ki rinka cin abinci, ki dawo ki ci abinci, ki dawo ki ci abincin ka, to wannan shine alwala wal bara, ya barranta daga gareta akan wannan. Amma wannan ba zai hana a kyautata musu ba. Shi yasa Ummu Habiba matar Annabi sallallahu alaihi wasallam, ƴar Abu Sufyan, mahaifiyarta tazo da tazo ta tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam, yace inna ummi qadimat alayya wa hiya radiba, ga mahaifiyata tazo tana da bukata, a asilu ummi, na sadar da zumunta, wato hatta ta da zumunta ma ta mace ihsani, tana tsammanin cewar alwala wal bara ya yanke wannan tsakani. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mata sili ummaki, yace ki sadar da zumuntarta, saboda haka tai mata abu da yake bukata ne ihsani. Da Abu Sufyan yazo ya shigo gidan, yazo ya zai zauna akan shimfidar Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai zabura tace tashi tashi tashi, sai janye shimfidar, yace ya ƴata, kina ganin na fi girma in zauna akan wannan ne, ko ka shimfidar ta fi girma, ta fi ni daraja, ba zan zauna akai ba. Tace shimfidar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kai ko ba musulmi bane, mushriki ne har yanzu na jasa. To wannan shine wajibin imani. To haka Allah ya jarabci sahabbai suka fifita Allah da manzansa da muminai akan iyayensu da ƴan uwansu, suka fifita su akan iyayensu da ƴan uwansu, kamar yadda Allah ta'ala ya ce. To Allah bai hana a kyautata ma dangi ba, ko da kafirai ne, la yanhaku, idan dai matsawar ba gaba suke da addini da musulmi ba. Allah ya ce la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid dini ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. الله بيهانيكوا با جواتن دسكي بسياكيكوا با لا ينهاكم الله أن بسياكيكوا با أشكين أدينكوا وبسبتدكوا دك أشكين جدا جنكوا با كان أن تبروهم في نجرتا أجريسو وتقسطوا إليهم في مؤاملة عادل شتاردسو. المبرة شيني كتوتا تامسو دا تبيئة ka kyautata musu da taimako na abun duniya, duk wannan babu laifi. Innama yanhakumullahu anil ladina qatalukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu ala ikhrajikum an tawallawhum. Abin wadanda Allah ya hana ku daga gare su sune wadanda suka yake ku akan ku bar addinin ku, kuma suka fitar da ku daga cikin gidajenku, kuma suka taimaka ma juna akan su fitar da ku daga gidaje, wato suka hada baki da wadansu kafirai kan su kore ku. Waɗannan Allah ya hana ku an tawalluhum ku jibince su, wato zamantu su ne waɗanda kuke son su, kuke kai musu asirin musulmi, kamar yadda muka ambata a kissar Hafiz ibn Abi Balta'a, ya kai musu asirin musulmi domin su ɗauki tanadi kada musulmi su rinjaye a kansu. To wannan shine wato jibintar kafirai akan muminai, wanda Allah ya hana. Allah ya ce wa man yatawallahum fa ulaika humuz zalimun, wanda duk ya jibince su to wannan yana daga cikin azzalimai. Anan kuma yace wa man yatawallahum minkum fa ulaika humuz zalimun, wanda ya jibince ku daga cikin ku to waɗannan suna daga cikin azzalimai. Dangane da Yahudu da Nasara kuma yace ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu al yahuda wan nasara awliya'a ba'dhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna Allah la yahdi al qawma adh-dhalimin, wanda ya jibince su daga cikinku to yana daga cikinsu. Allah baya shiryar mutane azzalimai. Kaga dai duk a jinsin wannan Allah ya nuna kan cewar jibintar kafirai kuma bayan muminai, sawa'un kafiran ahlul kitabi ne ko mushrikai, waɗanda suke yaƙi suke gaba da musulunci da musulmi da taimaka musu akan musulmi, wannan yana daga cikin jibintarsu, kuma wannan zalunci ne, domin mutum ya sanya hukunci ba a bigiransa ba. To sannan dan Allah kuma ya isa matuƙa wajen yankewar ala'ir, yace qul in kana aba'ukum, kace idan iyayenku wa abna'ukum da ƴaƴanku wa ikhwanukum da ƴan uwanku wa azwajukum da matayenku wa ashiratukum da danginku, sune kabilanku, dangi ƴaƴan babba da babbanni da gwaggwanni da ƴan kabila, wa amwalun iqtaraftumuha, da dukiya wadda kuka yi tsuhurwurinta, kuka dade kuna aiki kuna kasuwanci kuna aiki kuna aje saving account kun tattara su, وتجارة تخشون كسادها ده تجارة وده كوكي جنس ورنزة تكري كن رقا كن كفا كاسوانشي كن يسونا أجكين كاسوانشي كما كنا غنن غا أبن إيماني زي مسا برازانا إذن أكا شيء كاي إيماني كافس كنشي الله ده منزن سكاسوانشي زي كري تو ومساكين ترضونها ده جدا جنزما وأن ده كوكي يرداد سوكوكي فرنشكي أجكي كن قوة جدا أحب إليكم وأنن قباكيد إيه أبوبوان سنفسو يوا أغريكم من الله ورسوله بس الله دمن زنسا وجهاد في سبيله كما بس جهادي يومن أوكك الدين الله فتربصوا توكزونا كسورارا كسورارا كدك فيبي تسوير الله كدك فيبي تسوير من زن الله صلى الله عليه وسلم كسورارا كدك في جهاد كزونا حتى يأتي الله بأمره حسي الله يزود الأمر نسا والله لا يهدي القوم الفاسقين الله بايا شرير متاني فاسقين واتو ما سوان ننزمان ما سفيفي تسان ودنن علائق لن أبس الله دا منزنس دا جهادي أتفركن الله ودنن سوني فاسقين ما سبكا دا جداء واتو ودنن دس سوني سندية دا سكي حانا متاني تزابرسي ما الدين الله أيكي تو إدنكو كفيفي تاسون أكن سن الله دا سن منزن الله صلى الله عليه وسلم da yi ma addinin Allah aiki domin jihadi anan ya hada jihadi da hujja jihadi da ilimi jihadi da dukiya jihadi da karfin mutum jihadi da matsayin da Allah ya bama mutum da alfarmarsa jihadi da kuma karfin soja yayin da Allah ya bama musulmi karfin soja suka samu daula to idan aka kirawo su su yi jihadi aka nemi mutum ya bada gudumawar sa na addini yana ganin bada gudumawar na addini zai sanya ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan ya rushe ko matsayinsa wajen iyaye ya zamanto ya tafi ko kuma ya rasa ko kuma yana jin tsoron wani abu zai samu ƴaƴansa ko wani abu zai samu matansa ko za su juya masa baya ko wani abu zai samu danginsa ko za a mai da shi ware a tsaniyar ware a cikin dangi ko kuma dukiyar da ya samu za ta rushe ko kuma kasuwancin da yake ko aikin da yake zai rasa shi da dai duk waɗannan abubuwan na duniya to Allah shine yayi tahdidi wannan al'amr da fatarabbasu ku saurara al'amr litahdid ban tsoro ne narko ne to ku saurara din har Allah yazo da al'amarin sa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a cikin hadisi sahihi yace idza tabaya'tum bil ina idan kuka kama ciniki ina wato kuna hada dukiya ta cin riba ta ko ina kuna samun ta wa akhadtum bi adnabil baqar kuka kama jelar shanu wato kuka maida hankali akan noma watarattum waraditum bil harb kuka yadda da wato ku tayin noma ku gina duniya da kayan amfanin noma watarattumul jihada fi sabilillah kuka bar jihadi a tafarkin Allah sallallahu alaikum dhullan Allah zai sallata kaskanci akan ku la yanzahu minkum hatta tarji'u ila dinikum ba zai cire wannan kaskancin daga gare ku ba sai kun dawo zuwa ga riko da addinin ku kuma abinda musulmi yanzu muka yi kenan yanzu Allah ya sanya mana kaskanci yanzu kaga ran kafiri guda daya ya fi kima a duniya bisa ran musulmi yanzu cha nake ba a makarantar Federal Government College ta Buniyadi aka je aka kama ƴan mata musulmi ba ƴan wannan makarantar da yake ƴan Yobe ne yawanci duk musulmi ne su wajen 30 ai su wajen 26 duniya ba tai cha ba tai magana ba amma na Chibok da yake da yawan su ba musulmi bane kuma musulmi kuma wanda ba musulmi ba sun zamanto sun fi sanin kiman ƴan uwan su bisa musulmin suka tashi suka yi hayaniya duniya duk ta sani shine albarkacin su sauran musulmin ma suka shiga ciki duniya take ta kururuwa akan su kama ƴan matan da akai sawa'un musulmi ko ba musulmi ba munkari ne wanda ba shi da asali a cikin addini kamar yanda fatuwar hay'atul ulama al-muslimin ta Sheikh Yusuf al-Qardawi suka yi fatuwa akan ta haka nan majma' al-fiqh al-islami taron malaman fiqh na duniya baki daya suka yi fatuwa akan wannan cewa munkari ne haramun ne ta'addanci ne wanda Allah bai yarda da shi ba kuma babu laifi daga cikin waɗanda Allah zai husuma da su ranar alkiyama wanda ya samu ɗa wanda yake iyayensa suka haife shi ɗa ya mai da shi bawa yana daga cikin abu guda uku wanda Allah ya ce talatatu ana hasmuhum yawmal qiyama mutum uku ne zan yi husuma da su inji Allah to wanda ya janyo makansa wannan ila saboda sai mu kyale shi ya ce ya husuma da Allah duk wanda aka yi din munkari ne amma ku duba ku gani saboda ran musulmi ya zama to ba koman komai ba saboda kaskanci ya sallado akan mu saboda mun bar addinin mu ya zama to wanda ba musulmi ba ya fi kima yanzu nan gashi nan mutum uku ne aka kama ɗan Isra'ila a ƙasar Palestine amma a sanadiyar su Isra'ila sojojin Isra'ila sun kama ɗan Palestine guda 400 sun kulle kuma daular gabaki daya ta hadu akan za su yi zaman ta'aziyya na mutum uku nan da aka kashe da suka mutu ɗan samari ne guda uku ɗan iska sun tafi yawon iskancin su aka kama su amma ka duba ka gani ƙasa gabaki daya duniya gabaki daya akan su suke to amma musulmi kuma fa shine wanda yake wulakantacce ba komai ba to ba wani abu ne ya kawo mana wulakancin nan ba mun bar addinin mu mun bar yi ma addini mun bar kishi ga addinin mu dan haka Allah madaukakin sarki ya sallada mana wannan kaskancin ba zai cire shi ba har sai mun komo mun yi riko da addinin mu to daga shi ta zaka ga kullun malamai suke cewa ba ganin halin da muke ciki mu dawo ga riko da addini mu dawo ga riko da addini riko da addini shine mu dawo ya zuwa ga riko da alkitabu was sunna ba za ka yi riko da alkitabu was sunna ba sai ka mayar da shi zuwa wajen masana alkitabu was sunna ba kowa ya zo ya sanya katar rawani ko abin nan ko ya iya salon magana ya zo ya ce shine zai dauke ku akan tafarkin kitabu was sunna ba bayan bai san shi ba faqidu shay la yuqi wanda ba shi da abu ba zai bayar da shi ba saboda haka malamai masu karantar da alqur'ani da sunna su ne waɗanda suke idan aka koma tare da su ne za a koma su ne za su yi jagoranci wajen komawa ya zuwa da addinin Allah saboda haka shi ne kaɗai tafarkin da Allah zai cire mana wannan kaskanci din to kun ga anan wajen Allah maɗaukakin sarki yake mana wannan narko domin duk wata alaka wadda ita ce take hana mutane su riko da addini rikon kwarai Allah ya ambace su domin dai ko dangi ko ƴaƴa da mutum yake so ko mata ko dukiya ko matsayi ko kasuwanci ko kuma abinda mutum ya dade yana yi wajen sha'anin gida kun ga Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan masakinu tardawnaha domin ya san mu ka duba ka ga mutum yayin da yake tsara gida mala inda zai shekara da shekaru yana gini a hankali ya sa kayan alatu idan aka gama ginin waje a dawo ginin ciki in aka gama ginin ciki a dawo kuma interior decoration ada yin adan kayan silabule da sauransu ana ta wannan su ne masakinu tardawnaha to sai daga cikin abin da zuciya take karkata zuwa gare su mutum ya kace duk ya bar wannan sai ya bar wannan domin wani lokaci Allah zai jarabce ka da abin da zai zo ya sanya ka zabi shin wannan kake zaba ko addinin Allah to yayin da wannan zabi ya zo ka san abin zabi abin zaba addinin Allah inna Allah indahu ajrun azim dubunnan wannan gidaje Allah yana da su zai baka maimakon su idan ku baka haka ba shine Allah ya mana narko yace to ku zauna to kada mu karbi wannan domin in muka yi haka mun zaman to fasikai Allah kuma baya shirye mutane waɗanda suke fasikai Allah madaukakin sarki ya shirye mu ya nuna mana gaskiya gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ya ba mu ikon nisantarta Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وأعنا ولا تعين علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا على من بغى علينا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك أواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسدد ألسنتنا واستجب دعاءنا واسلل سخيمة قلوبنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين